Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Idan mai sauraro na biye da mu, ɗan makonnin da suka gabata mun fara tattaunawa akan warin jiki, inda likita ya mana bayani da kuma fayyace mana bambancin warin jiki na rashin tsafta da kuma warin jikin da cuta ke haddasawa. Kamar yadda muka yi alƙawari cewa muna tafe da ci gaban shirin, a yau Dr. Muslim Bello Katagum zai yi mana bayani kan warin jiki na rashin tsafta da kuma irin cututtukan da ke nuna alamu da warin jiki. Likita, gare ka.
Muna da cututtuka akalla guda 5-6 wanda suka fi aukuwa a wannan muhallin tamu, wanda su ma suka iya zamowa alama na wannan cuta, ko kuma wannan cuta yakan zo tare da su, ko kuma wato su din kansu mutum yana da su, to ba mun mamaki bane samu wannan condition na bronchidrosis. Daga cikin su akwai bacterial infection, wanda musamman a cikin su akwai intertribal ko kuma erythrasma. Muna da fungal infection, shine tinea versicolor. Muna da also hidradenitis suppurativa, akwai irin su psoriasis ko kuma eczema. Muna da irin su seborrheic dermatitis tare da other ones kuma, amma wa'annan su suka fi aukuwa a cikin muhallin mu. So kenan, in mutum yana da warin jiki, ba abun mamaki bane warin jikin nashi ba daga zallan bronchidrosis bane, but wallahi za ta iya yana da wannan condition din ne sai kuma warin jikin ya zo ya auku. Za ta iya kuma yana da condition din warin jiki na bronchidrosis din sai kuma akwai wannan skin infection din. So kuma wanne ne yana da kyau ya kasance an yi treatment su duka? Dan ai cucin ɗaya ba, ai cucin ɗaya ba, to zai kasance cewa ba a shawo kan matsalan gabaki ɗaya ba.
Rana tsaka sai mutum ya ji ya fara warin jiki, me ya kamata ya yi?
It's depending on warin jikin nashi na rashin lafiya ne ko kuma na rashin tsafta. Na rashin tsafta ne dai shine basic hygiene da ake so mutum yana practicing. The best ones kuma su ne kamar haka. Yana da kyau in mutum ya lura yana da irin wannan problem din warin jikin, so wanka a sau biyu a rana ya zamo masa ko ya zamo mata dole. Amma wankan shi ma kala-kala ne, akwai wanda yake tunani take tunanin za su dauka soso, wani ma har ya kai ga daukan irin buhun nan na soso, ko kuma wato ainihin akwai irin soson nan nan da ake tsoko shi a jikin bishiya da ke duma shi, wanda duka suna da kyau. Amma yawan amfani da su din ba shi yake nufin cewa za su cire wannan warin jikin ba, saboda ana jirje first layers of the skin ne, wanda shine wato ainihin sama-sama jikin fata kenan, wanda shi kuma wannan warin ba daga sama-sama jikin fata ke fitowa ba, daga ta cikin jikin fata ne, wanda soso bai sai kai wannan gurin ba, amma sai ga mutum ya zo ya rike soso da sabulu ya zo yana ta dirje jikin shi, wanda kuma ba daidai bane hakan, dan ba wai da ti yake cirewa sallah ba, a'a yana cire haddasa shi ko in ce sinadari na jikinka da na jikinka da yake da matuƙar amfani ga kariyan kai. To sisa bincike ya tabbatar ya kuma nuna cewa yawan wanka da soso ba wai yana cire da ti bane, but rather yana cire sashi na jiki ne wanda yake protecting din adam, wanda yake taimaka gurin a lot of other function. To kai kuma ka zo, kai kuma kin zo kin wanke shi, kana tunanin cewa ka wanke da ti, sai ka ga mutum ya fito kalkal, amma kuma baya taimaka ba. Sabulu mai kyau mai tsafta wanda an tabbatar da lafiyan shi shine wanda ya kamata mutum ya fi amfani da shi. Shi ma din ba dole a ce medicated soap ba, saboda wa'in suna yawan wannan kuskuren sai su dauka medicated soap suna yawan wanka da shi. To shi ma akwai normal microflora wanda yake fatan jikin adam da ba a so a wanke shi. To yawan amfani da wannan medicated soap din in dai ba wai kana da ko kina da skin infection ba, ba wani dalili. Ga wanda yake da kuma skin infection din da muka faɗa a baya, wanda ya kasance ta kama, dole sai amfani da medicated soap ko kuma wasu other antiseptic haka. To wannan ba laifi in yi amfani da shi, ko kuma in ta yi amfani da shi so biyu a rana suna wanke jikinsu. Amma ga wanda ya kasance cewa akwai wannan gafi ko tsananin ɗoyi na hammata na jikin mutum, to wannan ba laifi in ya kasance ya ci gaba da amfani da sabulayya, musamman irin su alimun din nan an yaba da su haka, dan akwai sabulun shi, akwai turaren shi haka. To mutum yana yawan amfani da shi yana taimakawa. Wa'insu kamar akan ba da shawari a kowane awa ko hudu suna wanke wato ainihin wannan sashi na jikin nasu wanda yawanci hammata ne a wannan lokacin, kuma za su iya cin nasara ne yayin da suke amfani da ruwa mai tsafta tare da sabulu suka wanke wannan sashin, suka samu guri ya kasance cewa sun zauna suka sha iska. Na gaba kuma, ga wanda yake da irin wannan rashin lafiya na bronchidrosis, to yana da kyau ya kasance cewa a sau biyu ko zuwa ma sau uku a sati tana oyana aske gashin hammata tare da na gashin kirji ko kuma gashi na private part gabaki daya. Wannan yana taimakawa gurin kare dan adam daga yawan yin zufa. To yayin da ya kasance kuma zufan bai fito sosai ba, to zai kasance wannan warin shi ma ba dole ya fito sosai ko da sai fito ma ba zai illa ba kaman ga wanda baya aske wannan gashin gurin akwai kayayyakin da mutum ya kamata a ce ya guje musu musamman a zuwa ce kaya wanda akwai yawan leda a jikin shi da suna yawan absorbing zafi sai ga mutum bai komai ba sai ga amoko yana zufa ta baya yana yi ta kirje yana yi ta ko ina kuma zufan nan shi ne ba a so mutum ya yayin da kai shi to sai ga wannan warin ya fara tashi to sai mutum ya canza sa wayannan kayayyakin na sa kayayyaki na cotton wanda sai a simple din da mutum sai sha iska isheshe daga ba kuma akwai yawan avoiding kayayyaki masu duhu dan bincike an nuna cewa in mutum yana sa kaya masu duhu to yawanci yana zukowa zafi a jikin shi sai ga mutum ya fara zufa to kayayyaki masu haske shi ne abu ne kamata a ce mutum ya fi sa himma da kwazo sawa sai kuma yayin da ake da guri na taro wanda ya guri ne yake rufe in mutum ta kama dole zai je balifi ya je amma tun da ya san in yana da irin wannan condition din da warin zai iya tashi yayin da zufa aka yi zufa ko na fito zai iya shiga ne wani kankanin mintoci haka sai samu ya fice kafin wannan zufan ya fara sai dai ta kama dole ne ya zauna to wannan kuma bayan da aka iya dole ya zauna sai dai kawai wannan din turare da na faɗa din tare da aske gashin tare da samun daman yin wankan ko da ma a zo a ce so biyu ne a rana tare da wanke hammatan so hudu zuwa so shida sannan sabulu mai tsafta ya wadatar sai amfani da irin su alimu din nan tare da turaren su yana taimakawa matuka gurin ragewa haka ma kuma ga wanda ya san sai ya ci ko ya sha wani abu ne yake daga masa kamar albasa ko kuma garlic to sai ya hakuri sai ta yi hakuri da amfani da wannan to yana da kyau da Allah mutane sai a janye sai a ja baya da irin yin abubuwan da an san zai iya dagawa
to me ma ya kamata mutane su sani game da warin jiki
babban abun da ya kamata mutane su gane shine yayin da mutum su gane cewa yana da warin jiki musamman in na rashin lafiya ne kar suna guje masa ta saboda yana jawa depression kuma shine wannan kuncin sai mutum ya ga kamar ba a son shi ne duk da an san cewa yana rashin lafiya ne to kare kasance cewa mutum an kyamace shi ba tare da a jawo shi a jikin mutane su yi hakuri musamman in ta kama dole sai su yi alaka da wannan mutumin ko wannan matan so ture su a jikin ba shi zai taimaka wannan warin jikin ya tafi ba a'a ba tare da jawo su a jiki ne in akwai taimakon da zaka iya basu na shawari taimakon da zaka iya basu na sabulu da na faɗa ne taimakon da zaka iya basu na kayayyakin sawa taimakon da zaka iya basu na sauwaka musu aikin da zai ja musu zufa to fallal hamsa ka bayar amma in kasance babu kuma to ture su a jikin bai da amfani yana jawo mutum kunci mutum sai ga kaman gabaki daya bai da amfani a cikin al'umma wanda ba haka bane wanda rashin lafiya zai iya kama kowa
to madalla shin kuna kula da kalar fitsarinku ko kun san cewa kalolin fitsari na da ma'ana a likitance kuma akwai cututtukan da ke nuna alamu ta kalar fitsari Dr. Lawal Musa Tahir na asibitin Nizamiya dake Abuja zai mana bayani game da wannan
shin fitsari wata ni'ima ce da wata hikima ta Ubangiji wata hanya da mutum jikin shi ake tsaftace shi a cire wasu sinadarai da suka zama guba a jiki wanda idan suka taru a jiki za su iya kawo illa matuka dalilin da yasa kenan wanda suke da matsala da kodar su ba sa iya yin fitsari idan sinadaran nan suka taru suke kawo musu matsaloli da yawa sannan fitsarin nan akwai lokacin da yana iya zuwa da yawa kamar lokacin sanyi akwai lokacin da kuma yana zuwa kadan a zamanin zafi saboda wata hanya ce shi kuma da jiki yake gudanar da harkar ruwa a jiki in ruwa zai yawa sai a fito da shi da yawa in yayi kadan kuma sai a rage yawan fitsari saboda ruwan da ake bukata ya zauna a cikin jiki
shin a likitance me zaka ce game da kalolin fitsari
lokacin zafi kuma idan mutum bai sha ruwa ba fitsarin nan zai kasance ba shi da yawa to a wannan lokacin yana iya kalar da za a ce misali kalar ruwan bunu ko kalar shayi idan an sa mai lifton sannan in lokacin sanyi ne mutum ya sha ruwa sosai kuma sai zama kalar shi tayi kamar kalar ruwa kinan babu wata kala wannan shine abin da ya kamata ya zama kalar shi to amma akwai wasu abubuwa da za su iya sa ko dai daga abinci ko daga magunguna suna iya sa kalar fitsari ta canza irin kalar shi maganin ko kuma shi wannan coloring agent din sannan wanda suke da misali jaundice suna iya yin kalar shi ya zama kalar ruwan dorawa sannan idan mutum yana da wasu cututtukan ana iya samun fitsari ya dauki kala kamar kumfa haka wanda yana nuna alamun misali sinadarin protein a ciki idan sukari ne kamar na wanda suke masu ciwon suga fitsarin nan yana ɗayan yana iya yin kamar ruwan sukari din yadda har zaka ga kiyashi ko shazuma mai sinadin inda ya fitsarin
shin wani kalar fitsari ne idan mutum yana yi ya kamata ya garzaya asibiti domin a duba shi
idan mutum ya fahimci fitsarin shi ya canza ba kamar yadda muka yi bayanin kalar fitsarin nan ba sannan kuma ko ya ga alamar shazuma mai yana bin fitsarin shi ko kuma ya ga yawan fitsarin nan ya ragu matuka to da bukatar ya je asibiti saboda a tabbatar da cewa komai lafiya lau saboda kada ya zama bai dau mataki ba sai daga baya a zo ana cewa da an sani da an yi kaza.
Shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka, kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya da gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Sai da ke ka tsaye duniya ana ta wani sani ba ana rawa.